إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار فينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أخار قديا قال الله مدوك جنسركي ميكوا نكومي صلاة لسلم وكيا حليك أني محمد صلى الله عليه وسلم يشير صحبانسا لفيالانسا لمؤمني وتندس بتفرش ساحر سوارانا تاشن القيامة muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikin su barkanku da sake saduwa a wannan rana ta talata 6 ga watan Ramadan hijiran fiye halitta sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 wanda daidai da 28 ko da watan uku miladiya 2023 Allah madaukakin sarki ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Bilal bin Rabah a wannan gari na Kebbi a JR inda muke tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul takatsu ajiya kamar yadda muka saba mun karanta hadisai guda biyu ko mun saba in mun zo muna yin tambaya akan waɗannan hadisan da muka karanta hadisin farko da muka karanta jiya hadisin wani sahabi na'am wani ne Anas bin Malik ya rawaito Imam Muslim hadisin yana magana akan me na'am na'am wato a takaice hadisin yana nuna mana cewa in kana azumi ka tsinci kanka halin tafiya kana da zabi kenan ko kai azumi ko ka sha wannan kana da zabi ko wanne kai sai diri ta Allah ya samu yashi hadisi na biyu ba Abdullahi bin Amr na'am wa rawayo Imam Ahmad ibn Hanbal yana magana ta kai azumi da Qur'ani suna ceto a ranar alkiyama a ce mun faɗi haƙoƙin Qur'ani da ke kan kowane musulmi haka ne mun faɗi guda nawa ne haƙoƙin Qur'ani a kan guda biyar na wata tafsirin safa mana ya san duka mutum ya iya karantawa ɗaya ya san ma'anan abin da yake karantawa biyu ya haddace wani abu a ciki ko da ba duka ba na hudu ya yi aiki da shi hudu kenan na biyar na kuma ƙara tsari kuma an tuna mata yi an tuna mata na biyar ya ci gaba da tilawa kada bari hannun ya yi bi ya lalace Allah ya sa mu yi aiki da shi. Yau ma za a yi kyauta kenan. Ai wanda suka ba da hanta suna da yawa sun fi ƙarfin kyautan da za a yi. Aga su ne yau suka yau dai ku ne ko kuka mana kyauta. Don mun ji daɗi mun karantar an gane. Allah ya ƙara mana albarka. Yau hadisan da za mu karanta na farko. Hadithun sahabi Abu Huraira. Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi. Abu Huraira yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala halaktu qala ma sha'nuk qala waqa'tu ala imra'ati fi ramadan qala tastati'u tuhkimu raqaba qala la قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق المثكل الدقم. قال خذ هذا فتصدق به قال أعلى أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أطعمه عيالك أبو هريرة كتوى ونمتن يا ذو جمع ذن الله صلى الله عليه وسلم سيتي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم حلفت na halaka ya rasulullahi na shiga uku na lalace halaka ta hawo ni akwai magana kenan ku Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi masha Allah me sa ne kai me faru da kai da kai ma kanka hukunci da cewa ka halaka sai ce ya rasulullahi abin da ya faru shine waqa'tu ala ahli ko waqa'tu ala imra'ati bi ramadan yace sallai na sadu da iyali na a cikin ramadan da rana lalle ya halaka ku dan ma ya samu idan ya sadu da iyalin sa a cikin ramadan da rana shi sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka yace ya shiga uku ina mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa تستطيع أن تفتق رقبة شن ذاك إيا كان دوياي ذاك إيانجا ذاك إيانجا شن كان دبيوانجنا وش ذاك إيانجا شن ذاك كفارة نوانا اللي في دكي وانا اللي فينك يا إجرما دبناتك أستطيع الله كري الله يفيد في تاوي وانا أبو نوكسا شدوا ذا الله وانا أبو نكما kine ka ka enta baiwa dace ya sallallahu alaihi wa sallam ban taba ma mallakan baiwa ba bare a ce gani da wata wanda zan enta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin za ka iya yin azumi na wata biyu a jere zaka yin azumi na wata biyu a jere zaka iya mana kana da dama kana da cikakken lafiya da zaka yin azumi na wata biyu a jere qala la ilaha illa Allah bazan yawo na wata dai ma kenan ga ta samu matsala a hanya bare ai maganan wata biyu ya sallallahu Allah bazan yawo kuma Allah ma ya san bazan yawo ko ba zai yin bane da zai iya aida annabi zai sanar da Allah zai sanar da annabi cewa kariya yake ko yace bazan yawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi fa hal tastati'u an tub'ima 60 miskina to zaka iya ciyar da miskinai guda 60 miskinai talaka wanda bai da abinci ba zai iya ciyar da kanshi ba ka kirga guda 60 ka ciyar da su abinda za su ci su koshi zaka iya yace sallallahu alaihi wasallam ma babu ana dai tafiya ne sai a hankali ni ma wanda zan ci da kin nake samu bari a ce ni mu wasu har guda 60 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa to ya zauna kafin Allah ya sa masa mafita. So da hukunci kenan guda uku, options din kenan guda uku ba na hudu. Ko ya enta wiyai, ko ya azumi wata biyu a jere, ko ya ce da miskinai guda na guda takwas. Sai Annabi ya ce mishi ya zauna. Yana zaune, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabiru a cikin wani mazubi. Wani abun da ake iya zuba abu a dauka na dabino. Dabino damfiki ga fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi hada fatasaddaq bi. Yace to dauki wannan dabino ka je ka ciyar da miskinai 60 da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa mishi dauki ko a matsayin shi na jagora. Sai tambaye Annabi. A'ala afqara minna. Yanzu dokar shine in zan ciyar in samu wanda ya fi min da talauci shi zan bashi shi zan ciyar da shi. Aka ce mishi eh, yace ya Rasulullahi, gaba ɗaya bangon Madina hudu ba gidan da kai gidana talauci, ban san gidan da na fi tsorata ba, ban sani ba, ban san gidan da na fi tsorata ba. So da haka in dai har zan je in ciyar da wanda ya fi ni talauci ne, to babu, in dai a Madina ne sai dan zan je wani garin. Abu Hurairah yake fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hatta badat nawajidu, hatta badat nawajidu. Yace dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya, yayi dariyan da har sai da turaren hakoran Annabi ya bayyana saboda dariya. Kana akwai abun nan ku an ce kai kaza babu, kai kaza babu, kai kaza babu, yanzu an ce make ka kada sake kawo wani uzuri. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka af'imhu iyalan, to je ka ce da iyalan. To je ka ciyar da iyalan. Daga wannan hadisin abin da yake nuna mana babba na farko shine hukuncin mutumin da ya sadu da iyalinsa a Ramadana da rana. An fahimta ku? To abin tambaya a nan, azumin ya takaita ne akan namiji shi kadai ko kuma namijin matansa ko har da matan? Abin da ya tabbata shari'a ba ruwan matan. Ba abin da ya shafe ta, ba abin da ya shafe ta. Ai shi namiji ne, ya kata sai ya fi da hankali da tunani. An fahimta ku? Tun da ya yadda tunaninsu ya zama iri ɗaya, to sai ni punishment ya hau kan shi kadai, ba ruwanta. An fahimta ku? Hukuncin a kan shi ne shi kadai. Na'am, azumi ya azumin ta kan ya kare. Kamar da ai shi wannan azumin wata biyun ba wai ya biya bashin azumi ɗayan ba ne. Wannan hukunci ne na laifin da ya yi. Dukun kuma sai biya wannan azumi guda ɗayan. An fahimta ku? Yawa wannan azumin da zai yi na wata biyu ko ƴanta wuya ne ko ce da miskinai su ci sun ba ya biya bashin azumi ɗayan ba ne. Wannan na laifin da ya yi ne. An fahimta ku? In ya gama na laifin da ya yi kuma sai biya bashin wannan azumi, to a biyan bashi kuma wannan za su biya da guda ɗayan. Ta sai ka jira shi in ya gama wata biyu za a yi na ƙarshe sai su biya tare. An fahimta ku? Sa'annan wannan hukuncin baya shafar wanda shi kuma abinci ya ci da gangan. An fahimta ku? Baya shafan wanda shi kuma mai abinci ya ci. Shi wanda ya ci abinci ne da gangan a watan Ramadana da rana, shi ba azumin wata biyu ba, in zai azumin shekara biyu ba zai biya bashin wannan azumi. In zai azumin shekara biyu ba wata biyu ba, kai in zai azumin karni biyu shekara ɗari ɗari sau biyu kenan ko ba zai biya bashin wannan azumi. Shi kawai ya shiga uku, ya shiga ya sa kansa wata a wani irin bala'i da Allah kadai ya sanya zai rishin kiyama ta tsaya. An fahimta ku? Shi kawai ya sa kansa wani irin bala'in da Allah kadai ya san yadda zai rishin kiyama ta tsaya. An fahimta ku? Na biyu kenan. Abu na uku, haka hadisin ya faɗa uba guda uku. To a ka'idar musulunci kuma haka za a bi su dai dai. Mutum ba zai ciyar da miskinai 60 ba sai in ya tabbata ba shi da lafiya da ƙarfin da zai iya azumin wata nawa. Wanda zai iya yin azumin wata biyu, to ko ya ciyar da miskinai bai ba. Ya dai ba da sadaka ko mutane sun ci Allah ba da lada, amma azumi wata juna ina yana kan shi saboda kaidan ne sai wannan kafin wannan inda a wannan zamanin ana iya samun bayi da za a yadda to shi ma wanda yake da bayi sai je sai azumin wata juna shi ma ka fara sa bade ba saboda kaidan sai wannan ta baka nan ko kafin me kafin a je mataki mataki na biyu sannan abu na hudu da hadisi yake nuna mana shine ashe in mutum bai da shi za a je makami har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayya bashi ko ya je makami ya je makami to abu na karshe shine yanzu da aka bashi yace babu wani wanda yake shi talauci da aka ce zai je dawa yace sai da iyalansa yanzu ya nuna cewa mu ma a yanzu wanda bai da hali hukuncin za ta sauka akan shi kenan na'am malama sun ce ba za ka sauka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga mishi kafa yanzu dama annabi shine mai shari'antawa ko ba haka bane wanda yake ya yaje mishi har ga Allah yayi ne yaya to ke kuma kika ce din yabe wani shedar za ki kafa hujja shi an fahimta ko dole mutun ya nima yayi fadika shi a taimaka mishi yau gobe wanda ya taimaka mishi jibi wanda ya taimaka mishi har ya samu yayi ne ya gama biya an fahimta ko yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisin Imam al-Bukhari shi ya rawaito kuma hadisin sahabi Abu Hurairah ko Abu Hurairah kuma Imam al-Bukhari shi ya rawaito Allah madaukakin sarki ya dace da wannan hadisin yana da tsantsayi yau shi kadai zamu karanta an gane ku in Allah madaukakin sarki ya hada mu gobe sai mu saki sai mu karanta na biyu insha Allah akwai abin da tare mu shiga karatu jiya na manta yau tunda na tuna kar da sake wanta an gama karatu tambayar da aka yi akan me ake karantawa a sallar walhaqu a sallan walha kamar da na faɗa na ce ban sani ba to kuma sai dace ban sanin ba ashe ban sani bane tunda babu wani abu da shari'a ta ce shine za a rinka karantawa na sunan Qur'ani a sallan walha duk abin da mutum ya iya karantawa fa biha wa ni'mat shara ba ta ayyana wani sura ayyananne ba da za a karanta a sallan don fahimta ku wallahu ta'ala alim sana abu na biyu je da muke magana akan janaza akwai abin da muka manta akan abin da ya shafi sallar gawa da muka yi bayani akan sallar gawa sai mu fari a ina ya liman yake tsayawa ba ya liman kowanne da yadda liman yake tsayawa in gawan da ke da gawan mace ce akwai inda shari'a yace liman ya tsaya in gawan namiji ne akwai inda shari'a yace liman yayi ya tsaya in gawa namiji ne a bisa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam liman yana tsayawa ne tsakanin kan mutum da kafadan an fahimta ku in an yi gawa a gefen dama ko fuskar gawa yana kallon alƙibla in ba a samu damar ije shi a gefen dama ba za a ije shi a sanye musamman irin sweta na asibitin nan haka babu dama a juya mutu to liman zai tsaya a tsakanin kai da ni da kafada an fahimta ku in mace ce kuma gawan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ne a gura kuma baya da tsakiyar gawa an fahimta ku so da haka ba ko ina ne mutum ya ga dama ko zai tsaya zai fara abin nan wannan shine in sallan ya hadu da mace da namiji ba ai dama ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa in Allah ya hadu tsakanin shine abin da yake faruwa sai a tsaya inda za a tsaya ma namiji an fahimta ku sai a tsaya inda za a tsaya ma namiji in suna da yawa amma in guda biyu ne misali to ana inda ga wannan miji ne a gaba sai a jene na mace ina a bayan na namiji to liman a wannan halin zai tsaya inda zai tsaya mama na mace tunda mace ita ce take ne take kusa da shi an fahimta ku wallo kai daga ana sallatan gawaki 5 6 saman guraren da ake samun tashin hankalin nan kaga gawaki 230 a lokaci da ko hadari ko na mai sama da to a irin wannan indai an jera su ne haka to za ka tsaya ne inda wanda ya fi kusa da mu mutum yake wannan in namiji ne duk kusa da imam to zai tsaya inda namiji ne zai tsaya in mace ce ta fi kusa to zai tsaya inda ake tsayawa ga mace wallahu ta'ala a'lam akwai ɗayan abun da na manta a zo na zuwa amma yanzu na manta yanzu in na tuna kafin mu gama karatu Bukhari imam Bukhari insha Allah dan insha Allah ta'ala za a saki karanta suran amma kamar yadda muka saba mallan yau zai karanta shi kadai ne zai karanta zuwa karshe sai mu saki sai mu ci gaba da bayani insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
na'am
al-amru wa كان المفتون الزرائب كلا سوف نعلمه كلا لو تعلمه علم اليقين فدوم من التحديد ثم دوم من علم اليقين ثم
barakallahu fik kamar da muka fara bayani a jiya Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa alhaqumut takabur cewa alfahari da yawa ko yawan yaya ko yawan dukiya ko wani abu da ake iya alfahari da yawan sa ya shagaltar da ku hatta zuttumul maqadir har sai da kuka ziyarci kaburbura wannan baya nufin cewa shari'a yana zargin mutum dan yana kokari wajen tara dukiya ba haka yake nufi tara dukiya ga mutum musulmi abu ne mai kyau abu ne ma da shari'a ye bada karfafawa wajen ayi ko ba uban banci tsakanin mace da namiji wajen a ce a an fi son namiji ne maza ne su yi kudi ko an fi son mata ne su yi kudi duk wanda yake da hanya da shari'a ta yadda ta halal da zai biya nemi kudi tsakanin maza da mata shari'a ya yadda shi yasa ma ake samun matan sahabbai suke fitta zakka su ba mijinsu so rasu suna da kudin da ya kai su fitta zakka mijinsu kuma talaka ne da bai da shi ma bari har ya fitta zakka sai shari'a ta ce to sai su ba mijin kaga inda laifi ne mace ta nemi kudi kaga da hakan bai faru ba ke ko ba haka bane yawa amma abin da ake magana abin da zai zama abin zargi shine ya zama mutun ya je saba ma Allah saboda neman dukiya ko kuma saboda ya samu dukiyan samun dukiya ya zama sanadiyan saba Allah sai Allah madaukakin sarki ce kalla saufa ta'lamu kalman kalla a larabci yana da ma'ana guda biyu kalla yana zuwa da ma'anan za a fassara da Hausa a ce a'aha ba haka al'amarin yake kuma yana zuwa da ma'anan tabbas an fahimta ku duka kuma a Qur'ani sun zo da waɗannan ma'anoni duka an gane ku kama a cikin suratul fajr da Allah madaukakin sarki yace fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana sai Allah yace mi kalla balla tukrimuna lay kalla atan abin da yake nufi shine a ba haka al'amari yake kai da ba a baka dukiya ba kake da an cewa Allah ya wulakanta ka ne a ba haka al'amari yake kai da aka baka dukiya kake da an Allah ya fi son ka ne akan wanda ba a bashi ba a ba haka al'amari yake an fahimta ku akalman kalla ne amma a wajen abin da yake nufi shine a ba haka al'amari yake an gane ku amma a wannan surar maluma take cewa wannan kalla din abin da yake nufi shine tabbas hakika babu kokonsu saufa ta'lamuna da sannu za ku sani ku waɗanda kuka bari duniya ta shagaltar da ku daga barin Allah ta shagaltar da ku ta sa kuka manta da lahira ta shagaltar da ku ta sa ku gabar bautan Allah to da sannu za ku sani Allah sai maimaita thumma kalla sawfa ta'lam sa'an nan tabbas haqiqa da sannu za ku sani kai ka san cewa ko mutum ne yake yi abu kaza sai kaji ko yake bar abu kaza sai kaji bari sai ce zaka sani zaka sani din me yake nufi yana nufin zai baka zai ja ka jiki ka samu ni'ima dadi ko kuma yana maka alƙawarin cewa akwai wani mummuna ne ke biyo ba wane ne a ciki mummuna na zai biyo ba ko ke zaka sani to ya zaki da Allah ne madaukakin sarki da kanshi yace zaki sani Allah ne yake zaki sani irin wannan suna da yawa a cikin alqur'ani da dewa cikin alqur'ani misali cikin suratu tauba da Allah madaukakin sarki yana magana akan irin wannan matsala inda Allah yake kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa amwalukum kul in kana aba'ukum wa amwalukum haka ne wa azwajukum wa amwalukum wa amwalu tarabtumuha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakin tarqawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi dajibi fatarabbasu Allah yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana in dai har yadanmu da iyayenmu maza da iyayenmu mata da dukiya da muke kokarin tarawa da kasuwancin mu da muke tsoran kariye lalace da gidaje da muka gina manya suke kwantar mana da hankali in dai waɗannan abubuwan mun fi san su mun fi ganin kiman su mun fi kiyaye su sama da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da jihadi dan daukar farman Allah Allah ce fatarabbasu to ku jira to ni zaman jira da ke kin san wannan zaman jiran abin da zai faranta rai bane ko haka bane aga Allah ya ce in dai har kun fi son wa'incan kun fi kimanta su kun fi darajanta su sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da jihadi bisa hanyar Allah Allah ya ce ku fatarabbasu ku jira kawai an gane ku haka akwai wani guri kuma da Allah madaukakin sarki yake fada mana yake cewa ki Allah madaukakin sarki yake if'alu ma shi'tu Allah ya ce if'alu ma shi'tu Allah madaukakin sarki nasiha yayi wa'azi sai da yawa daga cikin mutane abinda Allah madaukakin sarki ya ja hankali a kai dinnan to da yawa daga cikin mutane ba sa ji sai Allah ya ce halu mashi ku je ku aikata abinda kuka ga dama yanzu Allah ya ce miki je ki yi abinda kike ga dama ya baki daman ki yi abinda kike ga dama ne ko kuma tsoratarwa ne dotarwani kaman kene kike ma danki ta ba mu gani zai taba ne ko zai ja ba amma kene kike ce mishi yayi ya taba amma ya san cewa ba tabawan ake so yayi ba an fahimta ku to shine shi ma a wannan gurin Allah madaukakin sarki sai ki afai da irin wannan usuli yake kalla saufa ta'lam thumma kalla saufa ta'lam tabbas hakika ta sannu za ku sani sannu za ku sani sakamakon abin da kuke aikatawa shi yasa yawa daga cikin mutane waɗanda suka bari dukiya ya shagaltar da su da ƴaƴa da alfahari sai suka zo mutuwa suna da sun sani suratul munafiqun Allah ke la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun ko fa ulaika humul khasirun bi Allah madaukakin sarki a ayar da ke biyo bayan sai ce ne tam wa man yaf'al zalika fa ulaika sai ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ce ku rinka ciyarwa daga abin da muka azurta ku dashi kafin mutuwa ya zo ma dayan ku in mutuwa ya zo ma mutum ya zauna ya rike dukiya ya ki bada haƙƙin Allah, ya ki bada haƙƙin mutane. Shi bai ci ba, ƴan uwansa ba su ci ba, maƙotansa ba su ci ba, addini bai ƙaru da dukiyan ba, kwatsam sai ga mutuwa ya zo masa. Ga wannan halin sai fara rabbi laula akhartani, ya Ubangiji ina ma da za ka dan jinkirta mu ila ajalin qarib, zuwa wani lokaci dan kadan, ya Allah ko minti biyar ne, ya Allah ko minti goma ne, ko awa ɗaya ne a dan bani, ya Allah in ka bani fa asaddaqa, ya Allah zan yi sadaka, zan ta bayarwa, zan ta ciyarwa, wa akum minas salihin, kuma zan zama daga cikin mutane kirki. Amma dai samu wannan dama, Allah ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajalu, Allah madaukakin sarki baya jinkirta wani rai, babu wata rai da Allah madaukakin sarki yake jinkirta mata ajalin sa. Duk kowane rai tana mutuwa ne a daidai ina, a daidai ajalin. Yasa Qur'ani ya ba mu misalai dewa na wadanda ajalin ya zo musu, ajalin ya zo musu kuma suka nemi jinkiri, ko suka nemi su duba, Allah madaukakin sarki yake karban dubansu. Ala ra'atihim fir'aun, ko haka bane, ala ra'atihim fir'aun, ai fir'aun lokacin da yazo mutuwa ya nemi tuba, ai go Allah yake hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin, sai Allah yake mishi ne al-ana wa qari'a sayta qablu wa kunta min al-muslimin, bayan da yazo mutuwa da yaga ta zahiri tabbas zai nitse, za a dirkake shi, ya ga zahiri ruwa zai haɗe shi, sai ce amantu, na yi imani, annahu la ilaha, cewa babu abun bautawa bisa cancanta, illa alladhi amanat bihi banu isra'il, sai wannan wanda banu isra'il suka yi imani da shi. In ma baka gane ba, wa ana minal muslimina, ni musulmi ne ya Allah yau, sai Allah ya ce mishi al'ana, sai yanzu, a yanzu. Inda Bature ke cewa too late to cry, ko wanda hadith Allah yake al'ana yanzu, wa qad asaita qablu, bayan ka karar da rayuwanka kana sa'a ma Allah, wa kunta min al-muslimin, ka zama daga cikin mabarnata, har kana ce ma mutanenka wai abinda Annabi Musa ke karanta da su, wai inni akhafu an yubaddila dinakum wa aw an yuzhira fil ardi al-fasad, haka yake faɗa ba, wai na mun mutane tsoro ne kar, wai kar Annabi Musa ya lalata musu addini, kariya bayyana barna a bayan kasa, har yake ce musu wama ahdiku illa sabilar rashad, ce ni fa ba ina son ban shiryar da ku ne hanya madaidaiciya, in ji Fir'auna, har yake ce ma Annabi Musa wai kuwa fa alta fa'alataka allati, wa Annabi Musa ne zai rinka aika aika, yanzu kuma wai zai tuba, kalla sawfa ta'lamu, a lokacin da mutum ya sani, a wani guri Allah madaukakin sarki ya ce sai lokacin da mutum ya ga azaba zai ce rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak, zai ce ya Ubangiji kamar yadda ni duniya kar ka karbi raina, zan tsaya tsayin daka yin aiki mai kyau a ɗan lokacin da ya rage mu. Allah zai ce mai kalla a'aha innaha kalimatun huwa qa'iluha, wannan zance ne kawai yake fara. Allah ce wa min wara'ihim jahannamu ila yawmi yub'ath, a gaba gare su akwai jahannama na jiran su har zuwa ranar tashin alkiyama. Saboda in mutum lokacin da mutum yake da yawan lokaci, lokacin da yake da dama, to ki amfani da wannan daman naki kafin daman ya kuce miki. Yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa mana cewa ihtanim khamsan qabla khamsin, yake yi amfani da dama guda biyar kafin lokuta guda biyar su zo su riski wannan daman mai. Wasu daman maki ne da mutum yake da su guda biyar, waɗanda kowanne daga cikinsu yana da kishiyar shi, kuma duk lokacin da mutum bai amfana da wannan daman ba, kishiyar ta zo ta riske shi, to shi kenan magana ya wuce. Yace na farko ihtani faragha fa qabla shughli, kiri baci lokacin da kike da yalwan lokaci kafin lokacin da abubuwa za su yi kewa, kafin lokacin da abubuwa za su yi kewa. Kullum abin da muke ta kokarin, musamman yara ƙanana wanda ma ba su riga sun yi aure ba su gane ke, lokacin da yake zaune baki aure ba kina ma basu gama secondary school ba ko kin gama ko na mai kama da haka kina da dama ne in qur'ani ne ki haddace abin da zaki haddace in hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ki haddace abin da zaki haddace in zuwa guraren karatu ne kina da dama ki haddace abin da zaki mai zaki haddace so da akwai lokacin da rashin daman zai zo akwai lokacin da ga ba ta kanki kike ba kuma kina ta yayin ki ne yanzu damuwan ki shine danki ne kuma ya haddace in ke akwai lokacin da ke zaki je makarantar zai affecting karatun kan naki sai kike hakura da kike karatu ya zama yanzu damuwan ki nawa nawa na danki to ki ribaci wannan daman da kike da shi kafin rashin dama ya zo ne ya same ki sai ke na biyu ikani sihatan qabla maradi kiri bati lokacin da kike da lafiya kafin rashin lafiya ya zai tare da ki in kina da lafiya zaki yin abubuwa da yawa zaki yin abubuwa da yawa to kiri bati lafiya ya zaki kiri bati lafiya shine karki amfani da lafiyan wajen sa'a ma Allah ya zama lafiyan shi kina amfani da shine wajen me wajen biyayya ga Allah shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum ya saba yin qiyamul layl lokacin da yake da lafiya ya saba yin azumin nafila lokacin da yake da lafiya sai ya tsinci kanshi a halin rashin lafiya to duk lokacin qiyamul layl in yayi Allah zai rubuta mishi lada cikakke kaman yayi duk lokacin yin azumin nafila ne yayi Allah zai rubuta mishi lada cikakke kaman me kaman yayi to wanda kuma lokacin da yake da lafiyan baya yi ka koya rashin lafiya abu shine ki yi ba ki lafiyan ki ka da rashin lafiya in kin saba kullun zaki yi muraja'a izu hudu izu biyar izu goma na Qur'ani yanzu ba ki da lafiya ba za ki yi ba kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa a rubuta miki ladancin miki kake ba abin da za a rage miki a ladanki so da kin riba ki lafiya ki kafin mi rashin lafiya ya samu sai na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ittani shababaka qabla harbik ki riba ki samartaka lokacin da kike gujuruwa kafin tsufa ya zo ya kama ki kafin me tsufa ya zo ya kama ki yasa a shari'ar musulunci duk abubuwan da mutum yake yi lokacin da yake da ƙarfi na ibada sai ya zo ya zo ya tsufa jikin shi yayi nauyi ba zai iya yi ba ba za a daina rubuta mishi ladan yana yi ba har ya mutu ba za a taɓa daina rubuta mishi ladan har ya mutu kuma yanzu bai da ƙarfin da zai iya yi kila ya saba a jami'i yake sallah kullum yanzu bai da lafiya ba zai ma iya takawa ji masallaci ba kullum za a rubuta mishi ladan taku zuwa masallacin da ladan jami'i da ladan takawa zuwa komawa gida in ya saba kullum wajen karatu baya fasawa yanzu ba shi da ƙarfi su ba ya kama shi duk lokacin karatu sai a rubuta mishi ladan ya je wajen karatu sai a rubuta mishi ladan zaman da yayi na karatu sai a rubuta mishi ladan dawowa in ya saba kullun lokacin da yake da karfin shi bai tsufa ba yana zuwa ziyara yaje gidan wancan yaje ya gaishe da wannan yaje dubo wannan bai da lafiya yanzu tsufa ya kama shi ba zai iya da kullun sai a rubuta mishi ladan yayi wannan aiki ba za a taba daina ba har yanzu amma sharadin lokacin da yake da karfin kafin ya tsufa yana mai yana yi ikkanin shababak qabla haram nan oke nan muka ce na farko muka ce menene lokaci kafin rashin lokaci na biyu lafiya kafin na uku samartaka kafin me kafin tsufa Allah mana albarka na oke da zan fara na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kani mughina fa qabla faqri kiri bacin wadatar ki kafin rashin wadata ya same ki ai wadata ba wanda Allah ya rike alƙawarin wadatar da ya bashi zai dawo kuma aka ce wadata ba na nufin wai sai kin tara a bankuna a'a yanzu da kike da naira 1000 yanzu da kike da naira 1000 sai kika iya daukan naira 100 a 1000 kika ba wanda bai da kosi kiri bacin wadatar ki so da dubu ɗaya zai ƙare ko ba zai ƙare ba zai ƙare shi ne ma'anar ki ribaci wadata ki kafin me rashin wadata ba ana nufin sai kin tara za ki iya ba da miliyan kaza 100,000 kaza ba a'a duk wanda bai iya bada naira 100 a cikin 1000 ba ba zai iya bada 1000 a cikin 10 ba ko ba zai iya bada 100 a cikin miliyan 1 ba wallahi ba zai iya ba ba zai taba iya ba in kyauta mutum bai tsare kyauta lokaci da kyauta dabi'a ce in baka saba ba baka iya yi kuma in ka saba yana wuya ka iya daina ina son wani na son wani bawan Allah yana iya cin yana cin bashi yayi kyauta wallahi saboda sabo in ya ga wani mabukaci bari har mabukacin yake ko da baki ya faɗa masa sai ji in bai bashi ba kamar ya faɗa wa Allah zai iya yin waya ya nemi bashi a bashi bashi sai zo ya ba sai da kaman ko ya je ya withdraw ne a banki ko ya shiga gida ya kirga wani lokaci zai shiga gida in ya shiga gidan zai yi waya a kawo mishi kai kana kofar gida kana jira kana je wanda ya yi wayan zai wuce kai ya shiga gida ya ba shi ko ya ba ta za ka kamar ya bude wani step ne ya kirga ya zai ce gashi zai ce gashi to ki ribaci wadata ki kafin ne rashin wadata sai na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce iktanim hayataka qabla mawt ki ribaci rayuwarki kafin mutuwa ki ribaci rayuwarki kafin me mutuwa to da akwai abubuwan da in kika dafa a rayuwarki to ko bayan kin mutu zaki rika samun ladan ku akwai kuma abubuwan da in kika dafa a rayuwarki ko bayan kin mutu zaki rika samun zunubi aga bambancin ku in kika ribaci rayuwarki da ayyukan alkhairi ko bayan kin mutu sai kika samu yanzu misali Sheikh Jafar Mahmud Adam Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah ya ji gansu ya gafarta musu yanzu akwai ranan da ba su samu ladan har yau akwai sai matsala ya same ka take ce akwai wani karatu malam Jafar sai ka nima in ka sa sai ka ji ka samu waraka akan wannan matsalar da ake yi kuma sun samu lada kuma har ki daina aikata wannan aiki ba za su daina samun lada ba kaga sun ribaci rayuwarsu kafin mutuwansu akwai wani bawan Allah jiya Allah rahmani dan kasan Ghana Allah ya gaishe gafarta mu je ya rasu tun da ya rasu jiya ba abinda ake yadawa a social media sai wa'azuzukan shi karatun da shi video na kira'an shi daga cikin wa'azozin da yayi a ƙarshe a wannan watan Ramadanan akwai wa'azi da yayi kawai akan duniya ba a bakin komai take ba a cikin wannan watan akwai wanda na tura musu a cikin minti uku a cikin minti uku yayi bayanin menene duniya gaba da to da Allah rahmani ko ayoyi rinka zubowa ya minti uku da wani abu yana ta zuba ayoyi da Allah ke nuna cewa duniya ba komai bane yana gama zuba ayat sai sadaka Allahu alazim kuma ya tun wazo shi na karshe kuma a cikin wannan wata yi je da safe ya rasu yanzu da me ake tuna shi aikin alkhairi ya riba sai rayuwar shi kafin ne amma bai zai zo miki ba zai zo miki hasara da nadama ba a ce bayan kin mutu ba a tuna ki sai in za a yi biki ba a tuna ki sai za ta wance tana nan da gidan nan ba a jin magana to za ta ga shi didi in ma ana bukin ba ta ce da wance tana da bukin nan ya taka armashi ke inda kawai ke tuna ki kenan sai ki shiga rikin shiga uku ai Maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ribaci rayuwarki kafin me mutuwa to kaga waɗannan abubuwa in mutun ya ribata to ga kalla sauka ta alamu summa kalla sauka ta alamu ba zai aiki akan shi ba kenan shi abin da zai sani menene alkhairi da ayyukan jin dadi an fahimta ku sai Allah madaukakin sarki ce kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin yace tabbas hakika da a ce mutane sun sani da a ce kuna da sani irin na tabbas haka wannan law din nan ya kawata a ce yana da jawab a ka'idar larabci da a ce kun sani ai ko da Hausa aka ce da kaza da ka ce ai da kaza ya faru ko in da ba don kaza ba sai a ce me da kaza ya faru abinda Allah ya yi da a ce kuna da sanin lahira kuna da sanin Allah sani na yaqini guda wallahi ba da duniya bai shigaltar da ku daga bin Allah ba yasa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lam yace la tuhibtum qalilan wa la bakaytum katira yace wallahi da kun san abin da na sani ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da dariyan ku ya zama dan kadan kukan ku ya zama mai yawa da kun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da dariyan ku ya zama dan kadan kukan ku kuma ya zama mai yawa yasa wani guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula alla tatadafun la sa'altu Allah an yusmi'akum min adhab al-qabr ma asma' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ba din kada ku rinka kin binna mamatan ku ba da na roki Allah ya jiyar da ku wani abu na azaban kabari da yake jiyar da ni a shi kaga duk abin da ake na sabon Allah rashin ilimi ne da mun sani na hakika mun san wane ne Allah mun san abin da Allah madaukakin sarki yake iya yi sani na hakika na tabbas mun sakankance zuciyar mu tana da tabbas akai da duk abin da muke na kusure da ba za mu yi shi yasa bayna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu warda ya tabbata faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah asra ilayka shay yace rasulullah furfura yayi saurin fito maka to da zakarin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar shekarun baya bai wuce shekara biyu ba ko na bai kama da haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan furfura ya fuso mishi yace rasulullah asra ilayka shay yace rasulullah furfura yayi saurin fito maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bashi amsa sai shi shayyabatni hudun wa akhawatuha sai ce ai abin da yasa na furfura da wuri shine suratu hud da ɗan uwanta me suratu hud ya kunsa magana akan tashin alkiyama suwa ɗan uwan suratu hud suratul naba suratul waqi'a suratul zalzala suratul mursalat duk waɗannan surori zaka suna magana ne akan me akan lahira manzo Allah yace wannan ya sa shi saurin me furfa shi fa Allah ya ce mishi bal yaghfir Allah Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara amma tunanin lahira ya sa shi saurin furfura amma mu duniya ne ke samun furfura wani yayi furfura saboda talauci wani yayi furfura saboda rashin kwanciyar hankali dan tsaban neman duniya wani kuma dan tsaban jin dadi yayi furfura amma kowane da bambanci kowane da kalan shi daban ya asa furfura mai ga furfuran sirara dugaye ba ga furfuran har yana walkiya to haka wannan yake cewa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake san Allah shi yasa yake kowa gudun duniya sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu warḍahu malaman tarihi suka ce a fuskan shi akwai zane guda biyu haku da dama a fuskar Sayyidina Umar bakin zane haka baki a idan shi haka dogo aka ce kun san abin da yasa wannan bakin zanen a idan sai a fuskar Sayyidina Umar ba an mishi bane so da ba bai rabe bane bare ya samu katotar zane a fuska tsabin kuka in yana kiyamul layli ko yana karatun Qur'ani yasa wannan shayin kukan har sai da ya mai da wajen ya zama baki tsabin me kuka yake sa mutum kukan yana karatun Qur'ani sanin menene Allah yake fara da tsoron Allah ba kamar yadda wani yake fara ba ko da ake magana akan yadda limaman harami suke kuka suna karatu ko suna addu'a yake da su ba su san laifin da suka ma Allah bane shi a tunanin shi baban to umma sanin laifin ne yasa ake kuka ai shi ma baiwa ne ba ki waɗannan mutane guda bakwai da Allah madaukakin sarki yace zai musu inuwa ranar alkiyama ba akwai rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina mutumin da ya tuna Allah shi kadai ko sai fara hawaye ya tuna girman Allah da yawan ni'iman Allah da kaza da abubuwan da Allah ya mishi na baiwa amma kuma sai tuna duk da haka fa yana sa'a ma Allah ya tuna cewa bai kyauta ba ko sai fashe da kuka saboda nadama da jin bakin cikin saba ma Allah da yake duk da yawan ni'iman da Allah yayi masa zakara Allah khaliyan fa fadat aina kalla law ta'lamuna ilmal yaqin isa wani guri Allah madaukakin sarki ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama Allah madaukakin sarki ce abin sani dai kadai waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayin su ne malamai me yasa sai su suka san Allah iya sanin ka da Allah iya tsoron shi da zaka yi ai kamar misali ne yanzu da kura za ta balle ta shiga masallacin nan misali ai ba ba wanda zai san wani hanya zai fita amma wayannan yaran fa sai dai su yi kukan iyayen sun gudu sun bar su amma ba kukan kurawa ko ba ka bane me yasa ba su san shi ba ba su san shi ba shi yasa wanda ya san Allah yafi me yafi tsoron Allah ba ga shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiyamu laili tsaya har kafan shi kumbura ba ko ba ka bane ke kuma karanta aya 10 ki ce ayi sai kun fahimta ko kalla law ta'lamuna bil malaki sai Allah madaukakin sarki ce la tarawunna al jahim kace wallahi tabbas hakika sai kun ga wutan jahim babu wanda ba zai ga wuta ba babu wanda ba zai ga wuta ba Allah ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman makabi Allah yace babu wani daga cikin mufaci sai ya bi ta kan wuta ba wanda ba zai bi ta kan wuta ba so da isra'i da za a tsallake ai na yake ai gada ne dake a saman wuta amma sai Allah yace summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu al-zalimina fiha jithiya Allah yace sai mu tsiratar da waɗanda suke da takawa sai mu bar da az-zalimai su fada cikin wutan Allah ya sa ba mu cikin su Allah yace la tarawunna al-jahim wuta abun tsoro ne wuta abun tsoro ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa wuta a ranar tashin al-kiyama yace yukta bi jahannam laha 70 alf zimam ma'a kulli zimam 70 alf malak yajruna yace za a zo da wuta filin al-kiyama wuta tana da linzami linzami ko mu ce taya to da za ki ganewa ku amma kaman marka wajen rike ta guda 70 wajen rike ta gudana 70 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowanne marka daya malaiku 70 suke rike da shi kowace marka daya malaiku 70 suke rike da shi 70 so 70 ana maganar malaiku su kusan billion kuma suna rike da ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yajruna ha suna ja tana jin su bai suna tanta ne kaman akuyan gidan su ba a'a yajruna ha suna tinta tana jin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in wuta ta ga mutanen banza idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuran wa zafira Allah ce in wuta ta ga yan wuta tun daga nisa dan wuta za su fara jin tana ruri tana kururuwa tana Allah Allah azuba kai ta hadi sami'u laha taghayyuran wa zafira Allah madaukakin sarki ce su kuma yan wutan wa idza ulqu minha makanan dayyqan da'u hunalika thubura Allah ce la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira yace in aka kuma jefa yan wuta a ciki wani guri kuntatacce in aka jefa su a ciki da'u hunalika thubura a gurin sai ka sun fara ce mun halaka mun shiga uku mun lalace Allah madaukakin sarki yace la tad'u al-yawma thuburan wahida yace a yau kar ku kira halaka da kar ku ce kun halaka su da wad'u thuburan kathira ku ce kun halaka da yawa halakoci da yawa yafi karfin da yau kauman halaka kun shiga halaka dewa ba guda dewa za ta du'a al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira saboda haka babu wanda idan sa ba zai ga masa wuta ba sai dai kowa da yadda zai ga wutar wani zai ga wutan ne cikin nishadi da farin ciki wani zai ga wutan ne kuma hankalin shi aina a tashi an fahimta ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa siradi a koda zai sallake siradi kaman walkiya kaman walkiya a zamanin na akwai irin su ba wannan ba na annabawa bane kuwa to Allah ya ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zai wuce wani zai sallake kaman angarman doki mai cin karfi mai gudu haka zai sallake wani zai wuce kaman yana gudu da kafa wani kaman sauri wani kaman tafiya wani arurushe wani ma kafin ya tsallake siratin duk ya yanyanke shi duk ya kusa tsede ka naman jike shi dukun zai tsallake amma dai ya sha aibu ka san ba wuce cewa da kyar na sha ya bi da kira ka kama ni wanda zai fara tsallakewa shine annabi Muhammad kowa in ya tsallake ba zai tsallake shiga aljanna ne kana tsallakewa sai aljanna amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tsallake ba zai shiga aljanna zai tsaya ne yana rabbi sallim sallim ya Allah kai sauki ya Allah ya Allah al'umma ta ya Allah sauki ya Allah sallallahu alaihi wannan fa shine manzon Allah bil mu'minina raufur rahim wanda yake maka irin wannan san amma ke kin fi son danki da shi kuma danki bai ide miki irin wannan soyayya Allah ya samu dai. Bi Allah madaukakin sarki ya ce summa la tus'alunna yawma idin anin nahi. Sa'annan wallahi tabbas za a tambaye ku a wannan ranan game da ni'imar da aka yi muku. Duk wata ni'ima da Allah ya yi wa mutum sai Allah ya tambaye shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an 40 manzo Allah ce babu kafafun mutum biyu da zai motsa a filin alkiyama ranar tashin alkiyama har sai an masa tambaya akan abubuwa guda uku kowanne dan adam kafan shi ba zai gushe ba a gaban Allah sai masa tambaya akan abubuwa guda na guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na farko za mu mutum tambaya an umrihi fima afna za tambaye mutum akan shekarunsa ya aka yi karar da shekarun ai shekarun da Allah ya baki ni'ima ce wani Allah bai bashi wannan shekarun ko ba haka bane abinda kike yi yanzu akwai wanda yana da burin yayi amma shekarun shi bai kai lokacin da zai yi kuma ya mutu da wannan burin an umrihi fima afna za tambaye mutum akan shekarunsa ya aka yi karar da shekaru za a tambayi mutum ai shababihi fima abla za a tambayi mutum akan samartakan mutum ya aka yi salwantar da samartakan a wannan ke wannan muhimmancin shekarun samartaka ko kaga shekaru da aka tambayi mutum akan shekarunsa ai samartakan yana ciki amma saboda muhimmancin shi kuma za a zo a mutum fa specifically akan wannan shekaru daga lokacin da mutum ya balaga zuwa lokacin da mutum ya kai munzali da za a ce yanzu ya fita daga layin saurayi ila kai shekara 45 zuwa 50 ya zama kukul kenan ko sa'annan za mu mutum tambaya an ilmihi fima fa'ala fi ilimin da Allah ya baki wani irin aiki kike da ilimi ilimi ai ni'ima ce kusan babu ni'ima ma da takaita ko ba haka bane san babu ni'imar da kake sai an tambaye mutum akan iliminsa wani irin aiki yake da wannan ilimi tambaya ta hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai za a tambaye mutum ammalihi min aina kasabahu wa fima anfaqa za a tambaye mutum game da dukiyarsa tambaya akan dukiya tambaya ne A and B shi ba wani tambaya bane tambaya ne mai A and B min aina kasabahu ya kai ka tara dukiya cikin gama bayani tas da ke to wafima an faka ya kai kai tambayan dukiya tambaya biyu min aina kasabahu wafima an faka kuma an ce dukiya ba da nufin wai sai kin tara kudi da yawa ba 1000 da kika samu kika kashe sai an tambaye ki akai 200 da kika samu kika kashe sai an tambaye ki akai in yanzu da za lissafa 200 300 1000 yanzu kila kika kai sama da miliyan 50 Allah zai lissafa sai ku san haka ko miliyan biyar ko miliyan ɗari wacce ta kai saboda miliyan ɗari awa ba ta sani ba ta kashe dubu hamsin ta kashe dubu ashirin ta kashe dubu ɗari ko ba ka bari ngana magana za a yi tambaya akan dukiya sai ta kalla ai ban taɓa tara miliyan biyu a akaunti na ba a'a wannan din sai an tambaye ki akai min aina tasabahu wa fima anfaq ya akai kika tara to inda mutum zai kukuta shine sai duka biyu sun zama positive kin samu ta hanya mai kyau kuma kin kashi ta hanya mai kyau shine kin tsira amma in kika samu ta mummunan hanya to ko kin kashi ta hanya mai kyau Allah bai so inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah fa haso in kika samu ta hanya mai kyau kike kashi ta mummunan hanya shi ba ki tsira ba kiwa baki tsira ba min aina kasabahu wa fima anfaq wannan tambaya guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa sai an yi masa kafin ya kafan sa ta gusa daga gaban Allah ran tashi Allah ka ba mu iko amsa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gida sai tare da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala yana ganin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to lokaci ne unusual lokaci da ba saba ganin mutane a waje ba isa a tsari na larabawa ko a tsarin turawa in rana ta tsala ta kai tsakiya ana so mutum ya dau huta ne ko ba ka bane isa a makarantun boarding ake ci a je a yi siyasa ko dole ne ko ka je ka dole ka shiga kwanta ba so a ga kowa a waje to irin wannan lokacin kuma kusan garuruwan Makka da Madina garuruwa ne masu zafi sosai so da gari ne wanda kaga daga duwatsu sai yashi akwai zafi sosai da irin wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai tare da Sayyidina Abubakar shi ma ya tambaya Abubakar radiyallahu ta'ala anhu me ya faru me ya fito da kai sai ya sallah wallahi yunwa Sayyidina Abubakar fa yace wallahi yunwa na rufa inda zan sa kai kawai na ga barin ki tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma me fito da kai ce abin da ya fito da kai shekaru da suna cikin tattaunawa sai ga Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ga shafi shi ma ya kamo hanya yaya yace zan je neman abin da zan ci ko kuma me yake faruwa ka ce mu ma abin da ya fito da mu ke Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu ku zo mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun bai tsaya a ko ina ba sai a gidan wani daga cikin sahabbai mutanen Madina ana ce masa Abu Suhaib al-Ansari ya zo gidan suka zuwa suka yi sallama da suka yi sallama shi Abu Suhaib ba shi a gida amma iyalinsa tana gida sai ta amsa Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama su uku sai ba amsa ba da ya sallama su uku ba amsa ba sai ya juya zai tafi abin shi sai ga ta taliku sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk sallaman da kai naji amma kwadayin yawan addu'an da kake ta mana a gida yasa ba in na amsa ba za ka kara wani ba yasa na kai shiru kai na farko ne shiru kaga annabi sai maimaita ya sake maimaita tana jira ya kara maimaitawa so da addu'an ya karo a gidan to kuma kaida ba a wuce uku sai tambaye ta ina mai gidanki sai ta ce ya dan fita amma yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka jira yana dawowa ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar ga Umar ai musulunci ya zo a gidan shi ko haka bane kololuwan kenan da kololuwa da na biyu da na uku suna zaune yayi sauri yaje turo musu dabino ya turo musu dabino dai Allah ya mishi adalci na bishiyoyin dabino a gidan sai ba manzon Allah ya ce aje gidan ya san ba za a rasa abin da za a ci ba dabino zan da yazo musu dabino kusan kala biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bai yi abin ta yace ina son annabi ya dan dana ne daga kowanne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam su ci dabino su ji ya ishe su sai ga ya zo musu daga cikin nama kasan balarabe da nama sai ga annabi ya zo musu daga cikin ga wannan sahabin ya zo musu daga cikin nama suka ci ga ruwa suka sha suna gamawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan sura sai karanta yace alhaqumut takasu hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لما ذا الله صلى الله عليه كرن كوانا سورة سيتي مسلم كمبيتو دقا تنجي دقا جدا جنك سيتي مقباب قومي كنا نمو مبدا ينزو الله مدو كتن فرقيا واقو مبدا تقروا تاكو أجي والله سي الله يتنبيكو أقوم وانا نمو مدو كتامو أيضا سي الله يمي sai Allah ya tambaye ku akan wannan ni'iman da kuka samu a yau thumma la tusaluna yawma idin anin na'im. Za ka karki taba tsammanin cewa akwai wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya miki da kawai kin ji dadin wannan ni'iman shikenan. A'a, akwai ranar da zaki bada account, akwai ranar da zaki bada account. Allah ya baki yaya ni'ima ce, ya kika rike yaya kin yi sake sun lalace in sake kina da yaya goma ba wanda ya da cikin goma haka kika yi. Allah madaukakin sarki ya baki dama, me kika yi da wannan dama? Thumma la tusaluna yawma idin anin na'im. Allah madaukakin sarki ya samu dace. So haka a takaice wannan sura, suratul takasur, kamar yadda muka faɗa a farko, abin da yake nuna mana shine kada mu ga mun shagalta daga lahira. Duk wanda ya shagalta da lahira to ba zai ga abin da yake so ba. Man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a, inji Larabawa. Bahaushe ya ce wanda ya aikata abin da ya ga dama zai ga abin da ranshi baya ne, baya so. In kika aikata abin da ke ga dama, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta, idan ba ka jin kunya to ki aikata abin da ke ga dama, shi ma Allah zai miki abin da ya ga dama. Sannan duk ni'iman da Allah madaukakin sarki ya mana, akwai ranan da za a tambaye mu kuma za mu ba da labari. Allah madaukakin sarki ka ba mu cikon amfani da ni'imominka yadda ya dace, kuma mu iya ba da labarinsa a gabanka ranan alkiyama. Allah ya sa mu dace. Abin da muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai kuskure. Allah ya yafe mana. Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira, ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira. Insha Allah ta'ala har ila yau muna sake tunatarwa akan asusun kullun dai sai an zo an ije. Wannan asusun yana da matukar muhimmanci sosai da sosai ga rayuwarmu da lahiranmu, ga rayuwarmu da kuma lahiranmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni da mai kula da marayu haka muke aljanna. Haka maƙotan annabi kenan aljanna sallallahu alaihi wasallam. Ba ki so ki zama maƙociyan annabi ko? To ki kawo sadaka da za a taimaki marayu da shi, yadda za a taimaki marayu da shi. Sannan in kika taimaki maraya, maluma suna cewa taimakon maraya yana daga cikin biyayya da kuma girmama annabi sallallahu alaihi wasallam. Taimakon maraya ba da jin kan maraya yana daga cikin alaman kina girmama annabi. So da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a me? Ya rayu a maraya ne. Bai ma san baban nashi ba ko? Kafin kuma ya kai wani munzali, mahaifiyar shi ma ta me? Ta rasu. Hakan kina duba manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga yawancinsu marayu ne. Anas bin Malik menene maraya? Yana shekara 10 baban shi ya rasu. Abu Huraira ya rayu ne yana maraya, yana shekara 8 baban shi ya rasu. Ya rayu ne da mahaifiyansa. Haka dewa suna nan dewa ta lissafawa. Haka manya-manyan malaman musulunci, su Imam Bukhari, da muka gama karanta hadisi muka ce rawahu Bukhari, ya rayu maraya ne. Jiya mun karanta hadisi mun ce rawahu Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal ya rayu maraya ne karkashin kula mahaifiyar shi ne. Imam Malik ya rayu maraya ne. Imam Shafi'i maraya ne. Ya wuce shekara 6 ko 7 babu abin ya rusu. Yake ba da labari mahaifiyar shi kullun take raka shi zuwa masallaci da asuba. In an yi datta sallah ta kibiya da an gama sallah ta take zuwa ta dauke shi. Lokacin da ya fara wayo sai ta mishi wanka, ta sa mishi kaya, ta mishi rawani, ta dauke shi ta zo da shi majalisin Imam Malik ta ije shi. Lokacin da aka gama karatu da kanta ta zo ta dauke shi ta koma shi. koyo ma tai haka, jibi ma tai haka. Yanzu Imam Shafi'i ya zama daga cikin a duniya in ana bada fatawa na musulunci shine na uku. Bayan Imam Abu Hanifa sai Imam Malik sai shi. Shine na uku. Duk duniya ana bada fatawa malaman musulunci malamai sun ce kaza. Imam Shafi'i shine mai matsayi na uku. Aga ya rayu ne rayuwa na me na maraici. Wato wannan yake nuna cewa maraya yana lalacewa ne in bai samu kulawa ba. To mu yi kokari mu kula da su. Ba mu san me za su zama ba gobe. In Allah ya ga dama sai su bi ƴaƴanmu tasiri a society. Yanzu wannan muka bada misali da su, ba ga sun tuwa su wanda suka rayu da iyayensu maza tasiri ba. Sun fi su. Wannan zaɓin Allah ne, Allah ne abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Dan Allah mu sama kanmu. Ina da naira 50, naira 100 zan zo su sa asusun. Asusun marayu. An fahimta ku? In baki da ko sisi, kai ko kina da shi ma, shi sa na sha faɗa ma masu haɗa sadakar. Shi sadakar da ake yawo da abin nan ake bayarwa ɗin nan. Ni na fi son a rinka bare shi, a rinka sawa duk abin da aka zo da shi a sa asusun marayu. Eh, a sa asusun marayu. Kullum an tara a sa asusun marayu. Ya fi tasiri. Sun fi su ne asalin mabukatan. An fahimta ku? A rinka sawa asusun. Duk abin da aka a sa kawai a ciki. An gane ku? Ya fi a sa a ciki duka. Allah ya bamu dace. Allah ya sa komai dan Allah. Bi tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam. Take makotan juna ne. Ba su magana da juna. Gashi har an kama azumi. Menene hukuncin su? La haula wala quwwata illa billah. Makota ba. Makota kuma ba sa magana da juna. Kuma har a watan Ramadan. Ai, bala'in ya kai bala'i. Kuda ce na fara rage mamaki tun ranar da aka ce min wai mata da mijin suna gaba. Tun ranar mamaki na ya fara raguwa. Tun ban taɓa ji ba wallahi. Ai, sai ranar, wallahi sai ranar ban taɓa ji ba. Kuma ni abun har yanzu yana ban mamaki. Suna zama tare a gida ɗaya kuma wasu suna gaba. Da nake ina labari, ina ba wani labari da yake ce min ya san wanda ma har wata biyu. Nace da matan shi suna gida ɗaya, to shi mijin ya kamata mishi kulala. Wallahi ya kamata, matan ban ga laifinta ba ko kaɗan ko misala zarafin. Amma shi mijin ya kamata mishi kulala. Ya ga dama ne. Wallahi ya ga dama ne. Ni Aliyu, ni. Ba yanda za a yi mutum ya yi gaba da ni. Ni ba. Ba za ka iya yin gaba da ni ba. Ni. Sika tai. Ana ganewa? Barin bamu wani labari. Barin bamu wani labari. Za ka na taɓa ba da labarin nan ko shekara ɗaya ko biyu da suka wuce. Akwai wani bawan Allah. Eh, wai in ji shi. Wai ya yi kusan wata biyu, wai yana gaba da ni. Amma ban sani ba fa. Kuma shi sai da abin ya dame shi yana bakanta mishi rai. Kuma yana da shago a kasuwa, kuma na san shi. Saboda tsabin abin da shi yake bakanta mishi rai shi ne, in na je kasuwa na yi siyayya, a sau lokaci ka je maka yawa, shagon shi nake zuwa in ije, in je in so wasu zuwa in haɗa, in gaishe shi, in ɗauki kayana in wuce. In zan yi saƙo kasuwa ina tura a tambaye shi, ya san inda nake siyan kaza, ashe duk wannan a lokacin wai shi yana gaba da ni. Shi ne ya samu wani malami na wani ɗaya daga malamanmu yake ce mishi wai shi Aliyu wani irin mutum ne. Ya ce me ya faru, ya ce watan shi biyu yana gaba da ni, amma kowa jiki na ce wallahi ban sani ba. To, ban iya gaban ba, shi yasa ban zan gane ya ne ne wani mutum yana gaba da kai yake zama ba, ban iya ba. Gaskiya wannan makotan su ji tsoron Allah. Su ji tsoron Allah. Makwabtaka ba ƙaramin abu ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما زال جبريل يوصيني في الجار hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Yace malaika Jibril bai gushe ba yana min wasiya akan haƙƙin makoci har sai da nayi tsammanin makoci na zai gaje ni. Inji Annabi Muhammad, imana duk wani haƙƙi ku saurara da Allah. Malama, in za ku yi magana ku je sama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibril ya rinka mishi wasiya akan haƙƙin makwabtaka har sai da ya tsammanin ma za a ce makoci zai gaje shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ila man ya rasulullah qala man la ya'man jaruhu bawahiqa. So uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka da Allah yake bai da imani, wallahi bai da imani, wallahi bai da imani. Aka tambayi manzo Allah wane ne wannan da zai karance so uku, yake duk wanda makocinsa yake tsoron sharrin sa wallahi bai da imani. Dan kina so kin shiga watan Ramadan ba imani kuma ki mutu a haka ba imani, to inda ki mutu kafin yau fa. Kuma abu na gaba da zai kara bamu zai kara jan mana hankali shine yau azumi muna nawa, shida ko dai fa ba a rakodin mu ko ba. Ko daya, wallahi ko daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda yake gaba da dan uwansa musulmi har ya kai kwana uku, har ya kai kwana uku, Allah madaukakin sarki zai ce mala'ikun da suke rubuta ayyukan alkhairi inzuru hadain hatta yasliha. Ku dinkirta ma wa'annan kar ku rubuta musu komai na aikin alkhairi sai sai su. Yanzu mu dai muna azumi shida amma ku har yanzu ba ko daya. To da Allah, Allah ya faɗa mala'iku kar a rubuta har sai kun daidaita tsakaninku, kuma ku daidaita ba rubutawa. To zai rage naku. Ba ku sarau. Kai abin da ke kanka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alamin kai ka sauka shi ne ka yi maɗaya sallama. Kuma kar ka dai kar ki ce to aina yake shi kenan. A'a kullum. A'a ba ina nufin ke ke da kika yi magana ba. Ya kai kika sani? A'a ya aka yi kika sani? A'a. To ba ya fara mu saurara. Shi inda zamu koyi, inda zamu koyi dabi'a irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu zauna lafiya da kowa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma wai alama ba, da baki suke furtawa ba. Yahude in ya ruda Annabi abin da yake cewa shine assalamu alayka, mutuwa ya tabbata a kanka. Kaga ya tukar mu mutum ya ganka ya canja fuska. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa shine wa alaikum ko sai ya shiru. Akwai ɗaya daga cikin malamai magabata Abdullahi ibn Mubarak, Allah ya ji kai shagafarta mishi, wani arni ne, malami ne a sosai a zamaninsa, kusan babu malami kamar sa. Arne ne ya gan shi sai ce mishi a malam na da tambaya. Sai saurare shi yana ta tambaya ne na yace tambaya ta ita ce da gemun karnan da bindin kare na wanne yafi albarka. Mun ji tambaya Abdullahi ibn Mubarak yace a abu ne mai sauki, in muka je lahira sai wannan gemun ya shiga wuta to bindin karanka ya fi shi albarka, amma muka je lahira sai gemun nan ya shiga aljanna to ya fi bindin karanka albarka. Na amsa tambayanka sai ka amsa shi kuma. An fahimta ku? Yasa maluma suke cewa ka'idojin mu'amala da mutane guda hudu ne. In kika iyaye kiyaye guda hudun nan, duk yadda mutum ya kai da siyasa ya sauka. Suka ce abu na farko bazlun nada shine al-ihsan ila nas, ki rinka kyautata wa mutane. Ko da wanda ke musguna miki ne kai kyautata masa. Allah ce wala tastawi al-hasanatu wala as-sayya idfa bil ladhi hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Duk yadda mutum ya kai da fada da ke da gaba da ke, in kina kyautata masa wata rana sai ya daina na farko kenan suka ce na biyu kafkul aza karki yake take cutar da kowa karki yadda wani yayin kukan cewa kina cutar da shi na uku suka ce shine ihtimalul aza in an cutar da kike hakuri indai har kike abun ya shafa kike personally wannan abun ya shafa to kiyi hakuri au fahimta na hudu suka ce talafatul wajhi kiga mai sakakkiyar fuska ke kin ga mutun ya daura fuska ke mishi murmushi ke assalamu alaikum gobe ma an jima ma kun hadu fuskan fuskan ki a sake assalamu alaikum kin ga yana bukata wani kana me kake me kike so ai ina da shi ai gashi to wallahi da kai shi zai makan shi fara ke wannan fata mai da nima aukar shi fa amma ba ma iyawa shi yasa ba ma iyawa shi yasa akwai wata rana bai kai wata biyu ba aka samu wani dan karamin hayaniya a unguwar da muke ina kwance a daki sai aka yi sallama sai aka ce ma matana ana nima na ne da na fito ina fitowa sai ce mala aliyu na zo gurin ka ne sai na ce gani ban fa san hayaniyar da ya faru ba amma shi a labarin da aka bashi aka bashi wani labari da ya shafe ni da ya shafi hayaniyar kuma da bai mishi daɗi ba nake gani ina ce gani ne abin da zai faɗa sai faɗa ne kuma ya buɗe wuta na zauna haka ina kallon shi ya gama buɗe wuta da ƙarshe ce daga yau ba ni ba kai yanda aka yi da littafin nan ba sai da nayi motsi da shi kafin yin motsi ba wallahi haka na zauna yana gamawa ya tashi a fusace ya buɗe kofa ya fita ya ja kofa ba sai na koma na kwanta abu sai mata na wai kaji abin da ya faɗa ta ni ne ko bare ni na zauna na saurare shi ba to me zaka ce ba abin da zan ci na kwanta abu sai bayan kwana biyu sai na mai sallama ima na ce na zo gurin shi sai ce shi bai da lokacin da zai gani sai na tafi sai ban ƙara zuwa gurin shi ba amma duk inda za mu haɗu zan yi sallama zan gaishe shi ƴaƴan shi da suke shigowa gurina ban hana su ba yadda ce mu'amala da yara wallahi bai kai mun yi haka bai kai sati uku ba ina shan kwana wata rana sai shine malali ka dawo lafiya shine kuma har yanzu muke zaman lafiya to da lokacin da nake yace bai da lokacin da zai gani sai ni ma nake nima to hell with you da ba da data kuma zai shafi ayyamu wallahi ya shafi su to in za mu rike wannan formula guda hudu ba wanda ba za mu zauna da shi lafiya ba Allah ya sa mu jara wannan makota dai sun ji hakarin abun da suke lokacin mu saurara ka danku wannan take cewa assalamu alaikum may Allah increase you in beneficial knowledge. I mean, well, when someone is new to a place, it is expected that you find the position of the Qibla. If perhaps the person made a wrong position, as such, he didn't face the Qibla, is his salah valid or invalid? Ya zo sabon guri ina fahimci tambayanta in zai sallah kenan ko ya nemi alkibla to sai ya zo sabon guri sai ya sallah amma kuma da ya sallan sai da idan sai gane cewa shi ya kalli kudu ne ko arewa ko yamma ya matsayin sallansa lafiya kalau ba wa wanda ya yi masallan kamar yadda inda tana kallon yamma ne sai aka zo ka ce ai yamma kike kallo kin bar gabas a baya bayan ki sallan za ka yi da ya tsaki ta ce a habba ako za ta yi a bautar ne in ji sojoji ta ci gaba da sallanka ba za ta yanke ba ko a ta yi ya take ko za ta juya ne da ƙara ta yi ta yi sallama sallan ta lafiyar shi kano an fahimta ko babu abin da yima sallan ta wallahi ta'ala a wai muke cewa assalamu alaikum mallan dan Allah ina so da mana bayani akan din akan mutum yana jinin aila zai iya shiga masallaci ya zauna zai iya ko ba zai iya ba sai amsawa babu wani dalili da ya hana ba wani nasi na Qur'ani ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana mun fari illan da yasa malamin malikiya suka ce adina ko mun ce menene illan mun fara yi abin da yasa suka ce kun mutum kun mace kana haila kar ki shiga masallaci ko kar ta dauki Qur'ani mun ce menene illan mun fara to da kar ya zama ta bata to da jinin aina jisa ne an fahimta ko kar jinin ya zama ya suba aina a masallaci ko ya taba mai alqur'ani amma za ta iya kiyaye wannan babu ne babu abin da ya hana wallahi a'lam wanda take cewa domin amsa mun hada duka mun amsa wanda take assalamu alaikum dan Allah mutum in zai ciyar da abinci ga abinci amma bai da halin dafawa to shin zai gara shi haka dama ba take kibara da fafe bane ai amma in kika dafa kike ga shine fadin Allah fa man taqawwa khairan fa huwa khairul lah taqawwa shine in kika dafa to kin kyauta amma ba dora miki dafawa asali sharabi dora miki me ba ki dafawa shi amma dafawan shi yafi kisa Allah ke fa man taqawwa khairan fa huwa khairul lah wanda ya kara yayi wani abu ne ka dawo yi babu laifi shine maluma suka ce ki dafa kila ma ki kara da nama ko ba haka ba kila ki kara da ruwan sanyi ko da kudin zaki kila wanda yazo ya karban ya hawo ne kilo ga 100 ka hawo ka koma kaga fa man tabawa khairan fa huwa khairul law amma asali da ma ba tsora miki cewa ki dafa ba asali da ma an tsora miki ne ki bayar da shi dake wallahi ta'ala a'lam abunda muka karanta wanda ya dace da littafin Allah da sunnan ma'iki sallallahu alaihi wa sallama Fatima sa abunda muka fara wanda ya dace da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu lada akai abunda muka fara wanda ya zama kuskure ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah madaukakin sarki ya zata da mu da dukkan alkhairi ne muna da lafira azumi da muka fara daga na daya zuwa yau nau shida muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa karfafu ne wanda Allah yake kentawa a cikin wannan wata kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar a kullum akwai wanda ake kenta su daga wuta zuwa aljanna Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin su Allah ka sa muna cikin su Allah muna tawassuli da azumin da wannan zama da muka yi don fahimtar littafin ka bisa karkarwan annabin ka sallallahu alaihi wa sallama Allah ka shirye da zakatan mu Allah ka shirye da ƴaƴan mu Allah ka ba mu ilimi mai amfani abubuwan hanyoyin da muke bi wajen neman abinci Allah madaukakin sarki ka sauke mana ka ba mu hanya ta halal Allah madaukakin sarki ya zauna da kafan mu lafiya Allah ka shirye da shugabanninmu Allah ka kama hannunsu ka hana su yin abin da zai zama tashin hankali ga waɗanda suke shugabanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh